الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باكم والسلام عليكم ورحمة الله. بركم مدونا مريكينا لهدي شاش دقوتا رجب الشيكرة تدبو ليلة أريه الأولى 40 دبير هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة وان دي 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 دا أشرين دا سكس قوتا ايا الشيكرة تدبو بيو دا أشرين دا هدو ميلادية أولنا درسينا من البركة أن اللتاف إهياء السنة وإقماد البدعة دقى مثلا إهياء السنة وان دكي نورب ومجا تكم برنان كانوا
نعم
يو إن شاء الله زامي درسينا بقش إن شاء الله. إبا من تابباكم دي قباتا منا كراتو تكم أقسام البدع من قيا أقرشان كشي نهدو عندما ليك القسم الرابع ما هو مكروه وهو ما تناولته قواعد الكراهة وأدلتها. وشيه يتي القسم الخامس كسون بير دغتيكن كشكشن بدعة غوان دما لمن دسكي غنم بدعة تاكسو. يتي ما هو مباح أخي بدعة دمباهي تي معناها لن ينتا. وهو ما تناولته قواعد الإباحة شي أبن دا أكي كرا دمباهي شيني دكن نن أبن دا قائدوجن هلكي سكا تبتا غريشي وأدلتها قوة أدلته دكما دليلا هكا من الشارع دك شريعة سيكي كاتخاذ المناخل لإصلاح الأقوات كمر كر إنجن نكا ويدن جارا هكذا دزاء أبنتي وكاقا وانا يكي نونا مكشيه ديهر إلى يوم ينا كاو كشكشن بدا لي ددا قالي بي ان كل رشيه دان فوديو با مغانغانن سا يكي كاو وابا انا شي ما مغانغانو ني نما لمن دا سكي تيوا بدا تا كسو تو اما ذا كو غا ابين دا سكي داوكا ا متساين كشكشن بدا با بدا اصطلاحيه سكي نفي با بدا لغويه بدا لغويه دومن مغانر انجن نقا wannan addini ne ko al'ada ne al'ada ne balma an so samu ne ka ci abincin ka ba tare da an surfa ba yafi lafiya. To amma da yake dai zamani ya zo da abu kuma mutane suna son su ji dadin baka shi kuma galibi abincin an surfa to yafi dadi a baka koda kun amfanin sa a jiki ya ragu. Da haka shehu yace dai kaga wannan bid'a ce halal to amma bid'a ce da ma'anar lugha fararren abu ne. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas babu injin niƙa ballanta naka ce ana niƙa gari a lokacin ko kaza. To amma duk da haka shin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama su ma ba sa surfe hatsi su niƙa su tankade suna yi sai dai ba da injin niƙa ba to samuwar tankadan da surfan da niƙar da dutse ya nuna kenan yanzu dan an samu injin nika ya wakilci wa'ancan shi ma ba zai zama a kira shi da sunan bid'a ba domin an ce bid'a kamar yadda shehu zai sake nanata ta a nan gaba yana mai hakaito maganar wanda daga cikin magabata yake abinda babu a zamanin annabi da sunan addini to shine bid'a in yau an yi shi da sunan addini amma abinda yake a zamanin annabi babu shi kuma ba da sunan addini ba to ko kai shi a yau ba zai zama bid'a ba. An gane ko? Domin dai kamar yadda muka faɗa kamar yadda shehu da kansa yake kawo bid'a dai shine abin da aka yi shi da sunan addini ba da sunan al'ada ba. Da sai yace kattikhazul manakhili li islahil aqwati kamar riqar injin nika ko kuma rariya ko dukkan wani abin da ake gyara hatsi da shi dan ayi abinci yayi dadi wal libasil hasan da sanya tufafi kyawawa wal maskanil hasan da yin gida mai kyau wa nahwi zalika da makamancin haka. To kaga wannan ma duka ba bid'a bane ba sai dai da ma'anarta lugawiyya, cewa fararen abu. Yanzu ana gini da abubuwan da a da ba da irinsu ake gini ba, amma mutanen da su ma suna da gine-gine na ƙaye, na isa, na alfarma. Bal ma Allah ya nuna a Ƙur'ani sun fi mu abinda aka ba su na kimiyya da fasahar gini, ba a ba mu ba. Wa amaruha aktsara mimma amaruha, sun raya duniya sama da yadda mu muka raya ta. A zamanin da aka yi Adawa, masu gini da dutse, aka yi Samudawa, duk waɗannan Allah ya ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ba a taɓa yin irinsu ba a zamani a tarihi. Intaha, shehu ya ce wannan magana ta tike. Wannan magana shehu ya ciro ta ne daga cikin littafin Al-Madkhal na Ibn al-Hajj, shafi na 210, juz'i na 2, shafi na 257, daba ad-daru al-kitab al-arabi, wacce take a Beirut. Wa qala sahibul istifa, shehu yace sahibul istifa yace, wannan sahibul istifa ban gano waye shehu yake nufi da shi ba, to amma dai yana hakaito magana ce ta wanda ya gabace shi cikin malamai. Sai yace al-bid'atu, abinda ake nufi da bid'a, ma lam yakun fi ahadihi sallallahu alaihi salatu wassalam, abinda babu a zamanin annabi. To idan ka tsaya a wannan ta'arifin, to wannan duk maganganun da shehu ya faɗa za ta shiga. Duk abinda babu a zamanin annabi samuwarsa a yau shine bid'a, to kuma ba haka bane ba. Abinda babu a zamanin annabi da sunan me? Addini. Abinda babu a zamanin annabi da sunan addini, to shine yau in kai shi kai ma da sunan addini sai a ce kai bid'a. Amma ko abu babu shi a zamanin annabi kuma yau sai ya samu, amma ba da sunan addini ba, dan kai shi ba za a ce kai bid'a ba, ko ba haka ba? Domin mun koma duk ta'arifan da malamai suka yi bid'a, ihdathul amri suka ce fi din tariqatun fi shar'i muqtara'a tudahi shar'iyya, har izuwa karshe. Da ka shehu yake cewa sahibul istifa ya ce malam ya kun fi ahdihi alaihi salatu wassalam, sai ce wa hiya kama qala ibn abdissalam, wannan maganar da sahibul istifa ya faɗa ta yi kama da abin da izzuddin ibn abdissalam ya faɗa. Izzuddin ibn abdissalam shi ne wanda ake wa laƙabi da sultanul ulama, sarkin malamai. Yana da littafi sunansa qawa'idul ahkam fi masalihil anam, sunansa cikakke shi ne Muhammad Izzuddin ibn Abdul Aziz ibn Abdissalam As-Sulami, ya rasu hijira tana da shekara 160 daidai. To a cikin littafin nasa juz'i na 2, ya shafi na 204, ya yi faslun fil bid'i, fasali game da bid'o'i. To a ciki ya kawo wannan magana cewa duk abin da bai kasance a zamanin annabi ba, to shi ne bid'a, shi ne shehu ya kawo anan. To shi ma Izzuddin ibn Abdissalam ya karkasa bid'a, to shi ma shehu zai kawo mana maganganun da ya faɗa game da kashe-kashen bid'a. Sai ce minha, daga cikin bid'a wajibatun, akwai bid'ar ma da wajiba ce. Sai ce ka muqaddimati ma'rifati kitabillahi wa sunnati rasulihi, kamar sharar fage na sanin littafin Allah da sunnar manzon Allah. Ilimin mukan da ake koya kafin a shiga karatun Qur'ani, ilimin mukan da ake koya kafin a shiga karatun hadisi, yace waɗannan ma duk bid'a ne. Wannan ma ba bid'a bane, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda na bada misali a darasin mu na baya, duk waɗannan ilimin mukan ya karantar da su. To amma labul din ɗaliban sa ne ba irin mu ba, su ane musu karatu ne na ƴan manyan aji. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da nahwu, ya karantar da sarku, ya karantar da balaga, amma a dunkule karatu irin na ƴan manyan aji, ba wai karatu irin na ɗan ƙaramin aji ba wanda sai ka fara masa daga ABCD, sai ka fara daga alifun ba'u. To raunin mu a yau shi ya bayi zuwa ga malamai suke fitar da irin wannan ilimin mukan daban-daban. An gane ko? Dan a samu sauƙin koyansu, a samu sauƙin fahimtarsu. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da Qur'ani da tajwidi, amma bai ware ya ce wannan madda kaza, madda kaza, madda, a aikata yake koya musu. Nana Ummu Salama tana faɗa a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito, ta ce karatun annabi maddi, akwai madda a ciki. Kanat qira'atuhu maddan, karatun annaba akwai ja duk inda ya kamata a ja yana ja to amma yazo ya ware ya ce wannan ita ce maddul wajib wannan ita ce maddul lazim wannan maddul afli wannan maddul far'i annabi bai yi wannan ba to kaga ko tunda akwai asalin abin dan yanzu an zo an dan fuffutar da shi dan a saukaka wa dalibai ba za ka ce da shi bid'a ba ba fararren abu bane akwai shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan ilimin hadisi sanin ingancin hadisi da rashin ingancin sa manzo Allah shi ya fara fada duk wanda ya zantar da wani hadisi da bai tabbatar da ingancin sa ba kuma ya jingina shi gare ni to ya zama makareci kuma yace duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya nemi wajen shigar sa a wuta wannan duk ba tantance da'ifi da sahihi bane to amma a matsayi na ilimi na ɗan babban aji ba a matsayi na ilimi na ɗan ƙaramin aji ba yanzu kan in an zo za a karantar da kai ilimin hadisi sai an bi maka daki-daki yadda za ka fahimta ashe hadisi akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai sahihi akwai hasan akwai da'ifi sahihi ga sharuɗansa hasan ga sharuɗansa ina fata an gane daka Izzuddin ibn Abdussalam sai zai buga misali da irin bid'ar da shi ya kira ta da suna bid'a kuma ma wajiba yace min nahawin kamar koyan ilimin nahawu wa bayanin da koyan ilimul bayan cikin balaga wa ghairihima da ma wasu waɗannan ilimin muka koyan su dan a iya qur'ani koyan su dan a iya hadisi wajibi ne daka kaga shi a wajensa farar da ilimin mukan da wannan salon bid'a ce to yanzu ma ga wata bid'ar da koyanta ya zama me wajibi kenan ina fata an gane to amma mu asali ma ba mu sallama cewa wannan bid'a bane ballanta na har mu dauka cewa wajiba ce ko ba wajiba bace asali ma ba bid'a bace kuma yanzu yadda zaka gane ba bid'a bane ba yanzu mutumin da yake iya karanta larabci ya fahimta ba tare da ya ji ya karanta littafin nahwu daban ya littafin sarfi daban littafin balaga daban ba yayi daidai ko bai ba yayi laifi ko bai ba bai laifi ba ma'ana shi sai ya dauki tsari da salo irin na karatun sahabbai kawai komai a dunkule a koye shi a iya shi ba tare da an wawware ba an gane ko yace li anna hibba shari'ati domin kiyaye shari'a ta musulunci la yatimmu illa bi zalika ba zai yi ba sai da haka dole sai ka san ilimin mukan luga kafin ka iya sanin shari'a wanda kuma sanin shari'a shine tsare shari'a to tsare shari'a ba zai yi ba sai da ilimi to kaga kenan abin da wajibi ba zai yi ba sai da shi shi ma ya zama wajibi wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib wannan ka'ida ce usuliyya ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi baya yiwa sai da shi to shi ma hukuncin sa wajibi ne misali a sallah sallah ba ta yiwa sai da alwala da ka yadda sallah ta zama wajibi alwala ma ta zama ne wajibi alwala ba ta yiwa sai da tsarki da dukkan dangogin sa to yadda alwala take wajibi haka tsarki ma yake ne wajibi ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib shehu ya ce wa muharrama Izzuddin ibn Abdussalam ya ce cikin bid'o'i akwai muharrama bid'ar da yin ta haramun ce sai ya ce kamar mazhabil jabariya kamar hanya ta jabariya jabariya da kansa zai faɗi su waye su qalu bi adami qudratil hadisi suka ce duk dan adam bai da ikon kansa wasu ma'abuta aqida ce ta bata kalmar jabariya nisbatun ila aljabar jabar shine tirsasawa an gane ko jabaru daban jabiru daban fa jabaru yakan zo da ma'anar al-ijbar tirsasawa jabaru yakan zo da ma'anar kuma daura kashi shi yasa a larabci in aka ce jabir fasararsa shine madauri mai daura kashi idan mutum ya karye ya daura shi to kalmar jabir abinda take nufi kenan shine mutanabbi yace la yajburu an-nasu azman an takafiruhu wa la yahiduna azman an tajabiruhu mutane ba su isa su karya kashin da Allah ya daura ba kuma kashin da Allah ya karya ba wanda isa ya daura shi to nan ba daga jabaru na daurawa bane ba diddul kasari ba shi ba a jabaru nan min al-ijbar diddul ikhtiyar an gane ko su aqidar jabariya suka ce dan adam bai da ikon kansa duk abin da yayi Allah ne ya kaddara masa da haka in ya mutu Allah ya sa shi a wuta ya zalunce shi suka jingina wa Allah zalunci suka dauke wa dan adam laifi koda yayi suka ce in giya ka sha Allah ne ya kaddara ma ba laifin ka bane in zina kai Allah ne ya kaddara ma ba laifin ka bane da ka zama musulmi haka Allah ya so ya ganka da ka zama kafiri haka Allah ya so ya ganka to da ka bai kamata ya kama ka dan kai wani abu ba to wannan kaga akida ce ta bata kirkirarren al'amari ne babu ita a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka shehu yace Ibn Abdussalam yace wannan aqidar zaka kudir zaka kirga ta cikin bid'o'i kuma bid'o'i wanda suke haramun a aikata su to wannan kwata-kwata bata ce bata ce shi abin da ake kidan yashi a babun bata da san zuciya domin wannan abin da suka faɗa babu wani nassi da ya goyi da bayansa a kansa babu asalin sa ma a addini ballantana ka kwaikwaye shi kace za kai kama da na addini babu shi to amma ita kuma bid'a abinda ake nufi abinda yana da wani abu makamancin sa a addini sai ka kwaikwaye na addinin kai kuma sai kai fojare shin a addini akwai aqidar dan adam bai da tasiri a aikin sa babu shi a addini Allah ya halicci dan adam kuma ya bashi ikhtiyar zabi inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najidai man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid Allah madaukin sarki ya baka zabi duk abin da kaga dama kai amma dai ga gaskiya yayi bayanin ta ga kuma kwata yayi bayanin ta da haka wannan yana daga cikin san zuciya da kuma kwata ba bid'a ake daukar sa ba sai ce wal murji'a haka nan masu aqida irja'i murji'a irja'i yace qalu su sun ce al azabu lil kuffari faqad azaba ta kafirai ke kadai da haka sun ce dukkanin wanda ya shiga musulunci sai ya shiga aljanna duk abin da musulmi zai yi Allah ba zai kama shi da laifi ba su kuma aqida irja'i kenan wannan aqidar ita ce tai kama da aqidar kiristanci 100% abinda kiristoci suke cewa in dai ka zama kirista to kai dan aljanna ne ko me zaka yi ba zai cutar da kai ba shi yasa zaka ga su ba su fiye damuwa da tarbiyantar da mutanen su ba dan kaga kirista yana duk abinda ya ga dama wannan ba bakon abu bane ba malam billa ya bai taba ba da wani labari yace wani abin mamaki ya taba faruwa wata rana an gayyace su lokacin yana aiki a ina jin ko medical center ce ta Sokoto Federal Medical Center yace to akwai daraktoci wadanda kiristoci ne abokansa na aiki sai ɗaya daga ciki zai yi aure sai aka gayyace su yace duk musulmin wajen sai suka ki zuwa shi ko yace sai ya je ya ga kwalwar daka sai da yaje aka sa su a high table gashi a matsayin malamin addini ga kuma fastoci sun zo fastowa ne duk aka jera su yace kuma sai aka kawo giya duk aka jera musu yace yana zura sarauta Allah ido bayan an gama wa'azuzzuka aka ce to a ci abinci sai ga fasto ya bude giya sai tambaye shi ce wannan ka san me yake yace ya sani giya ce ce kuma zaka sha ya ga wancan ma ya bude ce kai ma ka san me yake yace eh giya ce ce kuma zaka sha ce kuma a gaban mabiyanku yace to kun ga bambancin mu da ku kenan mu ko malami zai yi laifi bai a gaban mabiya saboda da kai shi kenan an daina daukar ka malami amma ku a gaban mabiyanku ku ne ya kamata ku zama abin koyi a ba ku kuke fara koya musu shegantaka ku sha giya a gaban su ku yi rawa da mata a gaban su ku yi kaza to sun saki duk yawancin koyarwa addinin duk irin waɗannan abubuwan akwai su a addinin su kar a sha giya ko malami ko wanda ba malami ba kar mace ta fita da tsaraici ko sister rabaran sister ko ba rabaran sister ba ko wacce an ce ta rufe jikinta amma sai ka sha mamaki daga dakunan addinin su kuma fitsara take fitowa ina fata an gane to kuma duk da haka su abinda suke rarrashin mabiyan su da shi ba ku da matsala ai tunda kun yarda da Yesu to Yesu zai zo ya cece ku ya dauke ku ya kai ku sama shi yasa wani gidan tambayoyin addinin Kirista a jihar Kaduna wani gidan radio aka taba tambayar wani pastor wai mutum kirista zai shiga aljanna sai da ya ma dariya yake da gidan ubansa dole ne kaga wannan babu shi a musulunci a musulunci dan ka ce ka musulunta wannan bai halatta maka kai komai ba kuma bai halatta maka ka taka doka ba da ka shiga musulunci ma shine farkon kiyaye doka, doka ta fara aiki a kanka. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu al-iman wal-amal as-salih. Amma su sun ce a'a, su murji'a suka ce la yaduru ma al-imani ma'asiya. Duk zunubin da zaka yi indai ka ce kai imani da Allah, to zunubin ba zai hana ka shiga aljanna ba. Kuma suka ce mutane a wajen imani daidai suke, annaba ne kawai suka ɗarkuwa, amma ba wanda ya fi wani, da wanda ya shekara miliyan a musulunci, da wanda ya shigo yanzu sakan biyu, suka ce duk kun zama kunnan doki. Kaga wannan ƙarya ne, babu wannan a musulunci. Ubangiji ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qablil fati wa qatal. Ba zai yi wanda ya musulunta tun jiya da shekaran jiya, aka yi hijira, aka yi gwagwarmaya, kai kawai yau dan ka zo ka musulunta ka ce ka kamo shi, baya yiwa. Yasa wasu mutanen ƙauye suka zo suka musulunta sai suka koma su ne wa kansu kirari suna cewa amanna, mu ma fa yau muminai ne. Sai Allah ya ce a kun yi gaggawa. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Wannan ita ce aqidar irja'i. To kaga kirfarar da wannan aqidar a cikin musulunci a nan Izzuddin ibn Abdussalam Allah ya ji kansa da rama ya ce ita ma bid'a ce amma muharrama. To wannan kan ma'afiya ce ba bid'a ba ce. Wannan kashe-kashen da wannan abin da malamai suka faɗa a nan, Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da rahama, ya gadarwa da waɗansu irin wannan tunanin har a cikinmu. Za ka ga mutum a saɓo sai ya ce masa bid'a. Bid'a saɓo ce, amma ita tana da sigga ta musamman. Ita mai yinta baya jin saɓo yake, yana jin ibada yake. Yanzu da wanda yake maulidi, da wanda yake shan giya, daidai suke? Duk laifi suke amma daban-daban. Wannan laifinsa bid'a, wancan laifinsa ma'asiya. Wannan mai shan giya ya tabbatar saɓawa Allah yake yi. Wannan kuma mai maulidi yana jin cewa ne lada zai samu. Shi yasa malamai a hikimar su ta magana suka ce mai shan giya ya fi sauƙin matsala. Saboda wanda yake laifi ya san laifi yake, ya fi an fi sa masa ran da zai me? Zai tuba. Amma wanda yake laifi yake jin lada za a bashi, kan ka shawo kansa fa da wahala. Yanzu ka ga sau da dama abubuwan da ake yi a bukukuwa sai mu ce bid'a, ba bid'a ba ce, ma'afiya ce. Mata su fita tsirara a wajen biki a yi kaɗe-kaɗe, wannan ba bid'a ba ce, ma'afiya ce. Ma'afiya ce. To haka nan misali shan taba, ba Hausa ya kirari yake shiga da tushen bid'a. Wa yaro in baka sha kunna ka rike. Ina zance shiga da tushen bid'a? Sigari ma'afiya ce, ba bid'a ba ce. To an samu wannan cakuɗen ta maganganu a ilimi sakamakon irin wannan abin da yake ma'afiya ce, sai aka kawo shi babin bid'a. To sai mutane suka fita da irin wannan tunanin, ai kenan ma kaza, a'a, akwai ma'afiya daban, bid'a daban. Bid'a yin abu da sunan addini da kuma niyyar a samu lada, amma ma'afiya yin abu wanda ya saba wa addini ba kuma da niyyar samun lada ba, bal ma mai ya san laifi yake yi. Laifi yake yi. Daka irja'i da i'tizali da jabariyanci da dukkanin waɗannan aƙidu gurɓatattu masu yin su a kan ɓata suke, ba su da wata madogara ta shari'a, ballantana ma a ce bid'a suka yi, bal hasali ma saɓa wa nassosin shari'a suke yi ƙarara. Sannan shehu ya ce Izzuddin ibn Abdussalam ya ce warraddu alaihim, da mai da martani ga ire-iren masu wannan mummunan aƙida, hibzan li shari'ati, wannan bawa shari'a kariya ne, min bid'atihim, daga bid'arsu, fardu kifayatin, kuma yin hakan farali ne na kifaya, ma'ana dole ne a samu cikin al'umma waɗanda za su tsayu da ba da martani ga maɓarnata. Idan kun lura da kyau za ku ga cikin malamai masu karantarwa akwai wanda karatunsa ya fi fuskanta zuwa ga mata, akwai wanda karatunsa ya fi fuskanta zuwa ga gyaran zuciya, akwai wanda karatunsa ya fi fuskanta zuwa ga kawai ya za a yi a yi ibada. To wannan haka yake a shari'ar musulunci. Shi musulunci babban gida ne, a cikinsa akwai ɗakuna. To da haka ya kamata a ce kuma ɗakunan nan suna da wunduna, da haka wani zai tare waccan ƙofar, wani zai tare waccan ƙofar, wani zai tare waccan ƙofar. Haka ake tun asalin musulunci da haka ya faro. So da haka shehu ɗan fodiyo ya ce duk abin da kowa ya tsaya yana yi yana wakiltar ɗan uwansa ne. akwai cikin daliban ilimi wanda zaka ga su kawai abin da suka fi damuwa da shi ba sa zuwa su bude majalisi irin wannan suna karantar da mutane su kawai jira suke su ji me ɗan bid'a za su jefo na shubha ga musulmi su kuma sai su yi me sai su raddi to wannan haka yake shine Allah subhanahu wataala yake falawna lafar min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fi din walyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yarhamu a samu suna toshe wata kafa wacce za a iya tsallakowa musulmi ta ita a yi musu barazana za ka ga wani kuma cikin malaman addini shi bai damu da ya karantar da musulmai ba abinda ya damu ya zai kira wanda ba musulmin ba su shigo musuluncin da ya an tayo muku su sun shigo sai ya baku da aikin ya gama nasa to haka ake yi kowa ya je tare wata kafa da haka da haka shehu ya ce wa manduba akwai bid'a wacce take mandubiya mana wacce ake ma so a yi ta bid'a kuma to amma shehu yana haka yato maganar izuddin ibn abdussalam ya ce ka tarawihi kamar sallar tarawihi to kaga idan ka ce sallar tarawihi bid'a ce sai dai inda ma'anar luga tunda sayyidina umar ya ce ni'matul bid'atu hazihi da umar ya ce bid'a anan ba yana nufin fararren abu a addini ba yana nufin fararren abu a al'ada domin an yi shida da sunan addini manzo Allah ya daina yi yanzu kuma umar ya dawo da shi ya sabunta ba ya kirkira ba domin kalmar bid'a tana zuwa da ma'ana ash-shay'ul jadid wanda shine ma'anar ta luga to da ta yace wa bina'ar rabti da kuma wa bina'ir rabti da kuma gina headquarter na jami'an tsaro a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sojoji ba su da wani sansani a ce ga division na yan sanda ga bariki na sojoji ga kaza hasali ma ba a kasa su ba duk a dunkule suke duk abu ɗaya suke yi to yanzu da aka zo aka wawware waɗannan sunan su yan sanda su kula da abin da ya shafi hidindimin mutane ijunansu a cikin gari waɗannan sunansu sojoji wanda suke ba da tsaro in wata matsala ta taso daga waje waɗannan sunansu mawkol waɗanda suke shirin ko ta kwana na in wata fitina ta faru a tsakanin mutane ijunansu duk a zamanin annabi kaga ba wannan kashe-kashen amma dai duk sahabbai suna yin aiki na agaji aiki na sojoji aiki na kwana-kwana aiki na ƴan sanda da sauransu to daga baya an zo an wawware wal madaris da gina makarantu a ce wannan makaranta ce ta koyan kaza kuma ta yara ƙanana wannan makaranta ce ta koyan kaza kuma ta samari wannan makaranta ce ta koyan kaza kuma ta manyan mutane kaga a zamanin annabi dubba wannan manzo Allah yana karantar da sahabbansa ne a cakuɗe a dunkule yara da manya da dattawa da kowa shi yasa sayyidina Abdullahi ɗan Umar yake ba da labari yace wata rana muna makaranta a gaban annabi da Abubakar da Umar da Usman da Ali kuma da mu yara a ciki sai annabi ya jeho tambaya yake wata bishiya ce take da kamar hali irin na mumini tana da tabbatuwa a ƙasa zai wahala ka ganta a ƙasa ta faɗi zai wahala ka ga ganyenta ma ya tsunko ya faɗi sai dai a tsunko shi Abdullahi ɗan Umar yace sahabbai sai suka shiga tattaunawa wannan ya ce bishiyar kaza ce annabi ya ce a'a wannan ya ce bishiyar kaza ce annabi ya ce a'a Abdullahi ɗan Umar yace ni ko tun a farko na gano wace bishiya ce dabiniya ce yace to amma sai na ji kunyar kar in ba da amsa Abubakar bai bayar ba babana Umar bai bayar ba Usman bai bayar ba Aliyu bai bayar ba Ibn Umar yace sai nayi shiru ni ma yace to sai da muka taso babana ya kamo hannuna Umar kenan za su gida sai nace masa baba ai tun lokacin da annabi ya tambayar nan da farko ni na gane wata bishiya ce dabiniya ce yace to me yasa baka faɗa ba yace a na ji kunya kai baka faɗa ba Abubakar yace kash ina ma ka faɗa ko da ni ban faɗa ba a ce daga gidana amsar ta fito ai zan gida kaga su suna yi a tare ne ana karantar da su a tare kuma da han mata a dunkule ake da su sukan zauna ne a baya bayan sahu maza suna da gaba to sau da dama wannan baya kosar da kishirwarsu ta buƙatu na tambayoyin da za su yi amsa musu to sai da suka yi koke daban cewa maza sun tattare gabansu su ma a ware su to shine sai annabi ya ware musu rana ya ware musu lokaci yake karantar da su su kadai wal kalami fi daqa'iqis sufiyya da kuma maganganu waɗanda suke masu zurfi akan abin da ya shafi gyaran zuciya. A nan sufiya da shehu ya faɗa yana nufin sufiyatul asli, sufaye na asali. Tun daga zamanin tabi'ai aka samu mutanen da suke ba da mahimmanci wajen abin da ya shafi gyaran zuciya, abin da ya shafi abubuwa na batun tashin alkiyama da sauransu da zuhudu. A farko ba sufiya ake kiransu ba, ana kiransu da suna zuhadu, masu gudun duniya, irin su mujahid, an gane ko, irin su Hassanul Basri, irin su Sahal ibn Abdullahi Tusturi, to ire-iren waɗannan wanda ake kira da suna zuhad. To za ka ga su sun fi ba da mahimmanci wajen abin da ya shafi gyaran zuciya. To in magana akan ire-iren waɗannan abubuwa, shehu yake wannan ma fararren al'amari ne. To ala ayyati hal, magana akan gyaran zuciya shi ma duk abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi a dunkule, kuma ba yana nufin ka zo ka kirkiro wata ibada taka ta kanka ba. A abin da Annabi ya karantar da sahabbai a dunkule shine abin da in kai kuma zuciyarka za ta gyaru, in kai kuma za ka tuna lahira, in kai kuma za ka zamo ka karanta son duniya. Amma ba wai abin da yau muke gani ba, na musu su zo su kirkiro wasu salatai, su kirkiro wasu ibadu da sauransu wai da hujjar neman gyaran zuciya, ko kuma su rinka yin zikiri ko salati saɓanin yadda Annabi ya koyar da yadda za a yi, da sunan kuma za a samu gyaran zuciya ko za a samu kusanci zuwa ga Allah. To ballantana kuma har a wuce gona da iri a koma ana ɗaukan shehunnai ana ba su sifofi na Allah. Da haka kalmar da ka'iqis sufiya a nan, shehu ba yana nufin maganganu irin na wahadatul wujudi ko makamantansu ba, wanda su sufayen yau suke amansu ko suke faɗarsu. To sannan in ma mun ɗauka hakan ne nasun ne, to shehu ya kira sufanci a nan da sunan bid'a, sai dai ya ce mubaha ce, halacce, amma dai bid'a ce. To shehu ya ce wa mubaha da kuma bid'ar da halacce a yi ta, waccan kai mandubiya ce, ma'ana mustahabbiya ce. Ya ce wa mubaha, akwai bid'ar da kuma mubaha ce halacce yin ta, sai ce kal musafahati, kamar gaisawa aqiba salati subhi wal asri, bayan an idar da sallar asuba mutane za ka ga sukan gaggaisa. To haka nan ma bayan sallar la'asar mutane in an idar da sallah sukan gaggaisa. Shehu ya ce wannan bid'a ce, amma halal ne yin ta. To cewa bid'a ce gaisawa bayan sallah, sai dai in an rike shi da sunan addini. In ba a rike shi da sunan addini ba, aka bar shi a kayan matsayin babin gaisuwa, to gaisuwa ba bid'a bace ba. Kuma gaisuwa al'ada ce take hukunta yaushe za a yi ta. Akwai lokutan da ake gaisuwa da kuma yanayin gaisuwar da ake. Akwai lokacin da mutane ba su saba gaishe da junansu ba irin wannan lokaci. Amma normally daman da safan an tashi ana ne? Ana gaisuwa. To inda kawai matsalar take faruwa shine a maida shi dole sai a bayan sallah, kuma a rinka yi kullum. To wannan ba bid'a za a kira shi ba, sai dai a kira shi da sunan me bai halatta ba, domin kada mutane su ɗauka kamar yana daga cikin sallar, kamar shi ma wani yanki ne na sallah. Abin da yasa ba za a ce da shi bid'a ba, saboda asalinsa akwai a addini, gaisuwa akwai ta asali a addini. Amma kila raba ta da sallah da kuma lizantar yin haka, to shine zai zama wani abu wanda yake mazmuni, kamar yadda da yawan malamai sun yi magana, ba sai shehu dan fodiyo anan ba kadai, ba sai Izzuddin ibnu Abdussalam ba, har malamai mu'asirin sun yi maganganu akan irin wannan gaisuwar kullun an idar da sallah. Shehu ya ce wa tabassutu fi lazaizil ma'akili, da kuma wuce gona da iri wajen jin daɗi na ababen ci. To wai shi ma bid'a ce, amma dai halal ne a yi. Kawai ka ji kana son chocolate, kullum kai ta shan chocolate over, kullum ba ka rabuwa da alawarka. To kaga wannan shi ma ba bid'a ba ce, domin ba ababen addini ba ne, ababen al'ada ne. Wal masharib, haka nan da yalwatawa wajen shan abin sha. Akwai mutumin da kullum sai ya sha Coca-Cola, in bai sha ba ba zaman lafiya, wani kullum sai ya sha shayi, wani kullum sai ya sha Nescafe, kullum dun motsi. To wannan shi ma shehu ya ce bid'a ce amma halal. Wal malabis, da yalwatawa wajen tufafi, baya sa tufafi jigari-jigari sai mai tsada, an gane ko? Wal masakin, haka nan wajen gidan zama, ana gungujewa wajen gina gida. Shehu ya ce to wannan ma bid'a ce amma halacce a yi ta. Wa tawsi'il akmani, da yin fankama riguna kamar afake, domin kalmar akmam jam'i ne na kum, kom shine kamar hannun riga a yi shi babba to su da manyan mutane sukan bambanta dinkin su da na kanana kamar yanzu ne mu ce akwai riguna na sarakai riguna na masu mulki an gane ko kaga riga ta sha aiki tun daga sama har ƙasa to shehu yace yin wannan shi ma bid'a ce amma kuma halal to amma duk waɗannan kamar yadda na faɗa in ma mun sallama bid'a ne to da ma'anaha al-lughawi la bi ma'anaha al-istilahi domin wanda yazo ya riga aska biyar ko aska shida ko bakwai ko sha kaza baya jin cewa ibada yake kawai yana yin abin da a asali ne Allah ya halatta masa yi wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah yake ni na halitta muku duk abin da ke cikin ban kasa baki daya shine asalin halal duk abin da yake a duniya an halatta wa dan adam yayi wanda ba a so yayi sai a ce masa banda kaza banda kaza banda kaza daka halal yafi haram yawa shi yasa haram shi ake irgawa amma shi halal ba zai irgu ba halal ba zai irgu ba to kaga wannan yake nuna maka fadin rahamar Allah abin da yake kar ayi bai kai wanda yake me ayi ba daka halal yafi haram yawa to wannan ya shiga karkashin halal ko an yi a zamanin annabi ko ba a yi shi ba in an yi a yanzu ba a yi laifi ba tunda dai Allah tuntuni ya faɗa cewa duk abin da ke duniya na halatta muku ku yi wanda ba na so ku yi kuma ban da shi gashi kuma ayoyi sun ƙayyade sun iyakance yanzu kaga kamar hawa mota za ka ce hawa mota bid'a ba ce tunda ai a zamanin annabi babu mota a'a da akwai motar ne sai annabi bai hau ba to shine sai ta zama me kuma inda hawan addini ne to shine sai ya zama bid'a amma annabi dukkanin ababen hawa na zamaninsa ya hau da a ce ya riski namu ma na zamaninmu su ma da zai hau intaha shehu ya ce maganganun Izzuddin ibn Abdussalam sun tike a nan kuma shine ƙarshen fasalin da ya kira shi da suna aqsamul bid'i sai ya ce ma yunkaru minal bid'i wa ma la yunkaru bid'ar da ake inkari da wacce ba a inkari to abin tambaya kaga ga wanda suka kakkasa bid'a su a wajensu akwai bid'ar da ba munkara ba ce to abu in ba munkari ba ne kaga ba za ka hana shi ba to amma in ya tabbata munkari ne fa dole a hana duk da shi ma shehu za ka ga ya yi wata magana da za ta nuna maka kamar an yi kwangaba kwambaya domin manzo Allah ya ba da ka'ida a hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin sahih Muslim man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga abin ki a cikin ku ya kauda shi sai dai kowa da irin damar da Allah ya bashi wani zai iya kawowa da hannu wani ba zai iya kawowa da hannu ba mafi yawan masu ikon kawowa da hannu su ne masu mulki su Allah ya bawa ikon ƙarfi su suke canja abu da hannunsu ana nufin ikonsu fa in lam yastati in ba zai iya canja da hannu ba fa fa bi lisanihi da baki kowa ma zai iya yin nasiha da baki a daina karaba daidai ba ne a yi kaza daidai ne amma wanda suka fi wannan ikon a cikin mutane su ne ba malamai su Allah ya bawa bakin magana su za su jawo aya su jawo hadisai fa in lam yasadi in ba za ka iya yi da baki ba ba za ka iya yi da hannu ba baka cikin masu mulki baka cikin malamai to kai kuma fa fa bi qalbihi sai ka kaba abin a zuciyarka in ana yi ka tashi ka bar waje shine babban alama da take nuna baka so in ana yi ka bar waje amma kana waje ana laifi to ba wata hujja da zaka ce baka so kuma ba daure ka akai ba shi yasa Allah yake wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayrihi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'an man gaya muku a littafi in kuka ji ana ba daidai ba kuna waje ku tashi ku bar waje in kwa ba haka ba to da ku da masu yi duk ɗaya kuke a wajen Allah to da ka dai bid'a ga malaman da ba su yadda tana da kashe-kashe ba suka yi mata kuɗin gora kamar yadda hadisi ya yi mata wa kullu bid'atin balala suka ce to dukkan bid'a munkari ce dukkan bid'a za a kawar da ita sai dai ya danganta da mataki-mataki na kawarwar da ikon mai kawarwar da salo na hikima wajen kawarwar akwai bid'ar da in zaka kawar da ita sai da duka ba sai an sa duka ake kawar da ita kuma ya danganta da ikon wanda zai kawar kaga sayyidina Umar a irin wannan wata na Rajab duka yake in yaji ana azumi Umar yawo yake a cikin Madina da rana da kwanan abinci idan yazo ya tarar da majalisa sai ki a buɗe abinci ya ce bismillah da ya ga ka ci daman da sandarsa ko karasa sai ka sha duka to kaga a matsayinsa na shugaba yana yakar bid'a hadda duka haka Umar in ya ganka kana yin sallah bayan la'asar duk da kaga wannan ba bid'a bace ma'asiya ce tunda annabi ya hana yake kar ayi to amma sai dai hanin ba hani bane na haramci mana inda mutum zai bari shi yafi in yayi kuma ba za ka ce yayi laifi ba abin da yasa aka hana domin lokaci ne da masu bautar rana suke yin bautar kar ku dace da su suna sujjada su ga rana kai kuma kana sujjada ga Allah to shedan sai ya dada ziga su da taka yace ai ga wani ma shi ma yana yi ku ci gaba da yi me bambancin takun da tasa to shi yasa shari'a sai ta hana mu yin sallar nafila bayan ta asuba a lokacin da rana take hudowa har sai ta gama hudowa bayan la'asar lokacin da take faduwa har sai ta gama faduwa annabi yace saboda masu bautar rana lokacin da za ta hudo da safe sai su je su yi mata sujjada suna mata bauta shi kuma shedan da yaga haka sai je ya hada ranar da kansa sai su fito tare su suna ganin kamar rana take sujjada amma shedan suka yiwa to haka in za ta fadi sai yazo ya sake makalewa da ita su suna ganin rana take sujjada amma kuma shedan suke yiwa to kaga in mu ma muna yi a wannan lokacin duk da mu ba shedan din muka nufa ba kuma ranan muka nufa ba to amma shedan sai ya samu damar da zai ci gaba da halakar da wasu daga cikin bayi shi yasa aka ce to a kaurecewa haka to sayyidina Umar in yaga mutum yana sallah irin wannan lokacin duka yake shi ma to shine shehu yace wa amma ma yunkaru min al bid'i amma wacce za a hana daga cikin bid'o'i wa ma la yunkaru minha da wacce ba za a hana ba fa alam to kai sani waffaqana Allah wa iyyak Allah ya datar da mu da kai mai sauraro annahu taqaddama haqiqa zance ya gabata أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام شيخ عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء قال ياتي الإنكار حنا ابن برنا متعلق بما أجمع على إيجابه أو تحريمه ينادى علاقة دا ابن دا ما لم يسكي إجماعي أكم وجب شنسا كو حرم شنسا إذا ما لم يسكي إجماعي أكم أبا كذا واجبيني تو وند بايا يدول أطاوة ترمتا idan malamai suka yi ijma'i abu kaza haramun ne to me yi dole ne a yi ne a tsawatar mata daka shi a wajen Izzuddin ibn Abdussalam ba a inkarin munkari sai in malamai sun yi ijma'i ala annahu munkarun an gane ko ba a cewa a bar abu sai abin da malamai suka yi ijma'i akan wannan abin mummuna ne an fahimci wannan to bisa ga wannan ka'ida kaga kenan a wajen Izzuddin ibn Abdussalam ba za a yi magana akan a daina maulidi ba duk abin da ake akan maulidi sai a ja baki a yi shiru saboda me saboda ai akwai wanda suke ganin ba laifi bane in an yi an gane ko to amma wannan daidai ne ba daidai bane ba ita gaskiya ba na farko tukuna mashin akwai mas'alar da malamai suka yi ijma'i akan ta idan aka ce ijma'i mu fahimta da yaren ilimi ana nufin kaso mai yawa na malamai wanda duniyar ilimi ta yadda da su suka tafi akan abu kaza ne to shine ijma'i amma tunda Allah ya duniya ba a taba samun wata matsala kwaya daya da kowa ya hada akan ta ba babu ita in dai ka cire rukunnan musulunci ka cire shi Allah subhanahu wata'ala kansa ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da qur'ani to ba abin da al'umma ta ijma'i akan sa sai dai mafi yawa sun tafi akan kaza to wannan shine abin lura an gane ko da ta Izzuddin ibn Abdussalam yace abinda malamai suka yi ijma'i akan wajibcin sa ko suka yi ijma'i akan haramcin sa to shine abinda za a yi inkari in nayi ne akan ayi in na bari ne akan a bari yace faman taraka duk wanda ya bar maktulifa fi wujudihi abinda malamai sun yi sabani akan wajibcin sa aw fa'ala ko ya aikata maktulifa fi taharimihi abinda malamai suka yi sabani akan haramcin sa fa in qallada ba'd al ulama'i in yayi taqalidi ne da wasu daga cikin malamai yana koyi da su ne domin akwai maganar da zaka samu duk da mai rauni ce amma wani daga cikin malamai ya ce ayi ta to yanzu shikenan idan mutum yana yi koda a ce maganar marjuhi ya ce ba za ka hana shi ba sai ka bar shi yanzu bari in bamu misalin abu kwaya daya wanda kowa zai gane muninsa kuma abin zai fito fili yanzu cikin malamai akwai wanda ya ce idan za ka auri mace sai ka je ta yi tsirara tumbur ka ganta amma kowa ya ji wannan magana ai ya san mace irin magana ce marjuhiya ce marjuhiya ce saboda muninta a fili yake kazantarta a fili take wannan magana bata dace da musulunci ba amma wani daga cikin malamai ya faɗa Ibn Hazm al-Andalusi ya faɗi wannan magana amma duk malaman musulunci ba su yarda da wannan magana tasa ba to shikenan yanzu wani sai ya ce to shi yana neman aure a kawo masa budurwar tsarara shikenan sai a ga baki a masa shiru to a bisa wannan ka'idar abin da ake cewa kenan ai wani daga cikin malamai ya faɗa to da yawan makarnata da irin wannan suke fakewa sai su je su kalato maganar wani malami komai rauninta da rashin hujjata sai su ce ai an taba faɗa to wannan kuma ba daidai bane ba yanzu kamar matsalar kiɗa ne da rawa da waka a cikin malaman musulunci 100 a misali 85 ko 95 duk sun tafi waka da kiɗa haramun ce bai wuce malami ɗaya biyu ba da suka ce babu laifi to shikenan maganar sa sai ta zama ai ta DJ a gari to shine abin da Izzuddin ibn Abdussalam yake faɗa ana idan akwai wata matsala da malamai suka yi sabani akan ta ko mun raunin wani malami ta fuskar dalili in dai shi ya halatta sai wani yake koyi da shi yake yi to ba za a hana shi ba kai kuwa haka ne ba wata fitsara da za a hana a duniya saboda ko ta fitsara sai ka samu wani zai makale mata yace ai ba laifi mani ina fata an gane da haka abin da zamu kula da shi anan shine na farko dai ijma'i a ce wai duk malamai su hadu su faɗi magana ɗaya akan abu babu shi in ba akan waɗancan abubuwan da na faɗa mana bana addini duk wata matsala da zaka samu ta addini sai ka samu wanda ya me ya saki layi daga cikin malamai ya faɗi sabanin abin da majority jumhurin malamai suka faɗa tun daga kan sahabbai kuma har yau to amma ba a damuwa da irin waɗannan wanda suke aran kafa su sauka daga layi ba a damuwa da maganganunsu ana ɗaukar magana ce ta malamai majoratinsu da hujjojinsu da dalilansu da haka yanzu duk wani malami da zo zai ce maka kiɗa halal ne kai kanka ma a zuciyarka ka san baka yadda ba ƙarya ne sai dai kawai in so kake kai sharholiyarka ka tafi kai sharholiyarka ba sai ka dogara da maganar wani malami ba yawwa to wannan shi ne da aka yace fala in kara alaihi illa an yuqallidahu fi mas'alatin yunqadu hukmuhu fiha sai dai idan kai taqalidi da malami a karkashin mas'alar da shi kansa hujjojin da ya gina mas'alar akai ko ya dogara da su wajen tasa fatawar yunqadu ababan awarware ne ba su da wata hujja ba su da wata makama intaha maganar ta tike anan shehu yace qultu nace wa ala hadha bisa ga wannan bayani fala yajuzu laka kenan bai halatta ba gare ka an tunkira albid'ata kai inkarin bid'a in an ga in kaga ana yi ala ahadin ga wani illa an ta'lama na farko dole sai ka san annaha min albid'il muharramati ijma'an wannan bid'ar bid'a ce haramun kuma bisa ga ijma'in malamai bid'a ce haramun bisa ga ijma'in malamai to a bisa ga abin da muke tafiya akai wanda shi yafi dalilai duk bid'a haramun ce duk bid'a haramun ce sannan a bisa ga abin da ilimi ya tabbatar ijma'in malamai ana nufin mafi yawancin malamai ba wai ana nufin ɗaya a cikin ɗari ba ko biyu a cikin ɗari ba an gane ko shehu ya ce wani ani bin nahi anil inkari abin da muke nufi da hani gabarin yin inkari akan bid'a yace inkaral harami hana bid'ar da sunan haramun ce an gane ko inkari irin na taharimi yace walau ankartahu inkaran nusi da za kai inkari amma inkarin nasiha to kaga an gudu ba asira ba inkarin haramun da inkarin nasiha kaga salo ne hanya ce usulubi ne ko kuma Allah yayi mutane daban-daban akwai mutumin da shi fadansa shi ba wai fada ba ma ko magana kuke faɗa-faɗa yake yi shi wannan ɗabi'a sake to yanzu wannan in zai maka faɗa ya kake tsammanin kuma zai ma shi daman faɗansa ma faɗa ne hirarsa ma faɗa ce to faɗansa kuma ya zai zamo ya fi muni to amma akwai mutumin da shi Allah ya yi masa ɗabi'a wanda su suka fi yawa yana iya bambance hira yana iya bambance raha yana iya bambance faɗa an gane ko to kaga wannan shine in yana maka nasiha da sauki-sauki zaka gane in ya canja ya koma faɗa-faɗa za ka gane amma shi wancan ba za ka iya ganewa ba to da wanda ya maka faɗa a faɗa da wanda ya maka faɗa a nasihance duk me suke so su yi ma fada, nasiha, gyara. Sai dai kila wancan ya biyo ta hanya mai zafi, wancan kuma ya biyo ta hanyar ruwan sanyi. To shine kawai abin da shehu yake so ya ce ana. Akwai inkaral harami, akwai inkaral nusuhi. Wannan bambanci ne istilahi. Kawai maganar ce ta bambanta, amma abin ɗaya ne. An gane ko? Mutum da ka zo ka tare yana ba da yake habawa ne, ina ma dai ka daina. Ai ba girman ka bane. Wani kuma yana zo kai dalla kashi. Duk abin da suka yi ɗaya suka yi fa. Kawai salo ne ya bambanta. To wannan shine abin da shehu yake nufi ana, yace abin da nake nufi kamar cewa shehu yana so ya ce mana ne akwai bid'ar da zan zamu hana ta kan mu kausafa. Abu asannu. Akwai bid'ar kuma da in za a hana ta to a kausafa. Ina fata an gane. To amma anan ba wai ta yake yi wata bid'ar a bar ta wata bid'ar ka a yi ba. Dan kada wani ya fahimci haka. Sai yace walau ankarta inkaran nufi wal irshadi fa zalika nusmun wa ihsanun. Inda zaka yi masa inkari, inkari na nasiha da nusarwa, to wannan nasiha ce kuma kyautayi ne babu laifi. Shehu yace wa nassu jawabi Izzuddin ibn Abdussalam an aqsamil bid'i. Nassin maganar Izzuddin dan Abdussalam dangane da kashe-kashen bid'a shine yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah, wal bid'u adrubun, bid'o'i kashe-kashe ne da su. Ahaduha, na farko, ma dallati shari'atu ala annahu mandubun, abinda shari'a ta nuna cewa abu ne abin so, aw wajibun ko tilas, wa lam yu'mal fil asr al awwali, amma ba ai aiki da shi ba a zamanin farko. To wani abu ne shari'a za ta ce mai kyau ne amma kuma sahabbai ba su yi shi ba? Wani abu ne shari'a za ta ce yin sa wajibi ne kuma a ce sahabbai ba su yi shi ba? Wannan asali ma babu shi, irin wannan abu ma babu shi. Sai ce fa hadhihi bid'atun hasana, wannan shi ake kira da bid'a mai kyau. Bid'a mai kyau to wannan ma asali la wujuda lahu. Athani, abu na biyu, ma dallati shari'atu ala taharimi, abinda shari'a ta nuna haramun ne, au karahati ko kuma abin ki ne, kin sa bai kai na haramci ba, ma a kaunihi lam yu'mal fil asr al awwali, kuma ba a yi shi ba a zamanin farko, fa hadhihi bid'atun qabiha, wannan bid'a ce mummuna. To menene shi? Tabbas zai iya yiwa akwai laifuffuka, in a bangaren laifuffuka ne akwai wanda a zamanin Annabi ba a yi su ba, kuma manzo Allah ya tabbatar da ba za a yi su ba sai nan gaba, saboda tsarkin wancan zamanin Allah bai kaddara musu su yi su ba. Kamar fitar tsiraici na mata, kamar zalunci na masu aikin damara, kamar zalunci na shuwagabanni, wanda manzo Allah ya ce simfani min ahlin nari lam arahuma qattu, nau'i bi yan wuta ne amma ba zan gansu ba, ba za a yi su a zamani na ba. To shine manzo Allah ya ce nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimati al-buqtil ma'ila, mata waɗanda za su zo kasiyatun ariyat, ga su da tufafi amma tsarara suke, ma'ana tufafin bai hana a ga tsaraicin su ba. Ma'ilatun mumilat, ma'ilatun suna rangwada, mumilatun suna jawo hankulan maza, ru'usuhunna ka'aslimati al-buqtil ma'ila, kansu sun tara wani abu tum kamar tozan raƙumi kosashe. Sai manzo Allah ya ce la yadkhuluna aljannata wa la yajiduna rihaha, irin waɗannan ba za su shiga aljanna ba ko ƙarshinta ba za su ji ba. To sai na biyu sai ya ce qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil bakri yadribuna biha an-nas, za ai waɗansu mutane suna rike da murtuka murtukan bulalu kamar jelar shanu saboda kauri, suna dukan mutane ba ji ba gani. To anan malamai sun yi fassara biyu, wasu suka ce masu aikin damara tun daga kan dogaran sarakuna suna rike bulalu haka kawai, baka ji ba ku gani ba su zo su tsula ma don su wuce. Kaga wannan zalunci ne, dan ka zama jami'in tsaro ko wani abu ba dama aka baka na ka cuci sauran mutane ba. Wasu malaman suka fassara suka ce a'a ba duka hissi ake nufi ba, ba dukan da ido yake gani ba, dukan da jiki ke ji ido baya gani shine zaluncin shugabanni. A cire tallafin kaza kowa ya ji a jikinsa. Yanzu ba wani wanda baya duka, sai dai ba a duka, sai dai wani ya fita karfin hali, shi ba za ka duka dai wanda ba hawaye. Suka ce to wannan zaluncin ake nufi. To kaga waɗannan laifuffuka guda biyu da Annabi ya faɗa ba a yi su a zamaninsa ba. To irin wannan in suka faru a yanzu, ko shakka babu laifuffuka ne, kuma ababan a yi inkari ne, sannan kuma a wani ƙaulin na luga za ka iya kiransa da suna bid'a. Bid'a. Domin abin da ake nufi da bid'a babu su a zamanin Annabi, a aikace, amma kuma annabi ya yi ishara zuwa gare su a magance. To tunda annabi ya faɗe su nan ma ba zai zama bid'a da yaren shari'a ba, istilahi ba, sai dai zama bid'a da ma'anar me lugha, ma'ana sabon abu kishiya tsoho, amma ba wai abin da babu shi ba. Tunda annabi ya faɗe shi akwai shi, sai dai lokacin faruwarsa ne bai ba. Yanzu kaga misali, yaron da ba a haife shi ba yana cikin uwarsa, amma gab take da ta haife shi, yanzu akwai shi ko babu shi? Wanda yake akwai shi yana da hujja, wanda yake babu shi yana da hujja. Wanda yake babu shi ma'ana az-zahiri, wanda yake akwai shi yana nufin akwai shi a ciki. To kaga maganar da annabi ya faɗa akwai ta, amma sai dai lokacin faruwarta ne bai ba. Yanzu kamar hukuncin jizya, ɗauke jizya. Jizya shine harajin da gwamnatin musulunci take ɗora wanda ba musulmi ba, in suna so su zauna da ita. Yanzu musulunci ya ba mu dama, idan muna da daula, muna da gwamnati ta tsantsar musulmi da musulunci, sai wanda ba musulmi ba yake so ya zauna ya ci arziki a kusa da mu, an yadda ya zauna, amma da ka'idoji da sharuɗa. To daga cikin ka'idojin akwai haraji, jizya zai rinka bayarwa, hatta yi uɗul jizya ta anyadin wahum sabirun. To wannan jizyar shari'a annabi ce hayyabar duniya, amma kuma za ta daina aiki. To daina aikin nata shi ma shari'ar annabi ne. To amma ba zai faru ba sai annabi Isa ya bayyana. To idan Isa ya bayyana, shi ya kawo hukuncin ko akwai shi? Akwai shi, lokacinsa ne bai ba. Da haka kaga zuwan annabi Isa ba annabi zai zo ba. Da a ce wannan hukuncin mun ce Isa ne zai zo da shi, to an samu matsala. Yanzu Isa ya zo a matsayin annabi kenan, ya zo da sabuwar shari'a. Shi yasa malamai suke cewa Isa zai zo, shi zai janye hukuncin jizya. Yanzu duk kafirin da zai zauna a ƙarƙashin daular musulunci, kawai zaɓi ɗaya yake da shi, ko ya musulunta ko a yaƙe shi. Yanzu ba maganar jizya, amma wannan hukuncin na ɗauke jizya ba zai fara ba sai annabi Isa ya bayyana. To amma ba Isa ne ya zo da shi ba, daman akwai shi, dan annabi ya faɗe shi. Dan in ka ce annabi Isa ne ya zo da shi, to yanzu an samu annabi bayan annabi wanda ya zo da wata sabuwar shari'a. To wannan kuma ɓarna ce, babu shi a musulunci. Domin manzo Allah ce la nabiyya ba'di, babu annabi bayana. Isa da zai dawo ba a matsayin annabi zai zo ba, zai zo ne a matsayin mabiyi shi ma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Zai aiki da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To dai wannan shine misalai da Izzuddin ibn Abdussalam yake kawa. Na uku wanda akan sa zamu tsaya yake as-salif, misali na uku da Izzuddin ibn Abdussalam ya dada bayani akai dangane da kashe-kashen bid'a. Sai yake ma dallati shari'atu ala ibahati, abinda shari'a ta yi nuni zuwa ga halaccin sa. Ma a kaunihi lam yu'mal fil asr al awwal, tare da kasantuwar ba a taba yin sa ba a zamanin farko. Zamanin farko ana nufin lokacin annabi da sahabbai. Sai yake fa hadhihi min al bid'ati al mubaha, wannan yana daga cikin bid'o'i amma halattattu. To shi ma bid'a da yaren lugha ba da yaren shari'a ba. Ba wani abu da Allah ya halatta wanda a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tabbatu ba ta fuskar hukunci, ko da ba ta fuskar aiwatarwa ba. Yanzu kaga misali kayan sawa na ukukan ababen ci wanda zamani ya zo da su, ababen hawa, gine-gine, duk tun annabi yana da rai an san da waɗannan. Domin ko da babu abin, amma akwai wani wakilinsa a wancan lokacin. Akwai wakilinsa a wancan lokacin. Yanzu misali mu ɗauka hanyar sanin lokuta. A zamanin sahabbai akwai hanyar da ake bi a gane lokaci kaza, lokaci kaza, lokaci kaza, tare da cewa a lokacin babu agogo. To da zamani ya yi zamani kuma sai aka zo aka yi agogo. Yanzu ba za ka ce agogo bid'a ba ne, a ci gaba ne, extension ne na waɗancan abubuwan da aka yi. Zamanin annabi da sahabbai akwai dutsen niƙa, akwai turmin daka, akwai kaza. Yanzu kuma zamani ya zo mana da blender, ya zo da greater, ya zo da injin niƙa. Kaga ba za ka ce babu ba a zamanin annabi, sai dai extension, ci gaba ne aka samu. Zamanin annabi akwai kaya na alfarma irin na wancan lokacin, ana ɗinke-ɗinke, ana sa kaya na isa da kaza da kaza. Yanzu zamani ya zo aka sake faɗaɗawa, ci gaba ne ya zo da extension, ba wai babu ba ne ba. Da haka in ka ce babu, sai dai da ma'anar lugha ba da ma'anar shari'a ba. Kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas lokacin da ya zo fassara wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu, Allah yake ga raƙuma nan, ga jakuna nan, ga dawakai nan, ku hau ku kwalliya, kuma za mu halicci abin da ba ku sani ba. Sai Ibn Abbas yace to lalle nan gaba Allah zai kawo mutanen zamanin gaba wasu nau'uka na ababen hawan da mu ba mu san su ba. Kage yanzu ba kowa ke hawa doki ba, in ma ana hawa doki ba a dauke shi wani abin isa ba. Akwai abubuwan da sun kere shi, da kuwa shine first class na ababen hawa na isa. Amma yanzu ga motoci nan iri-iri, ga jiragen sama nan iri-iri, an wuce maganar doki. To wannan shine intaha maganar Izzuddin Ibn Abdussalam ta cike anan. To kuma anan zamu tsaya saboda masu dauka suna nuna mun lokaci. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya hada mu alada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko mai tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yace mallan ya halatta mutun yayi nafila bayan la'asar idan ya shiga harami, ko ya je ziyarar masallacin Quba, ko sauran masallatai a Madina. To ya halatta ba sai a Madina ba, ba sai masallacin harami ba, koma ina ne. In dai ka shiga masallaci, to sallar tahiyatul masjid ta hauka, ko a wani lokaci ne. Imam Shafi'i yace waɗannan salloli sunan su zawatul asbabi, da sababin su ya faru to lokacin yin su yayi. Hanin yin sallolin nafila bai shafi irin waɗannan sallolin ba, an gane ko? Domin manzo Allah a hadisin Abu Qatada cikin Sahih al-Bukhari da Muslim yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci, kada ya zauna har sai yayi sallar raka'a biyu. To da haka wannan kuma ya shafi kowane masallaci, ba sai na harami ba, ba sai na Madina ba, ko ma wanne ne, kuma a kowane lokaci ne. Ya tambaya ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam. Yace mallan ni ne tafiya ta kama ni daga Kano zuwa Lagos. Sai yace motar da zamu hau tana tashi ne daga an idar da sallar magriba, kuma mallan motar ba za ta tsaya ba har sai gari ya waye. To mallan sallar isha ta zan iya yin ta a zaune a motar? Sai da magriba ta yi hadawa za ka yi, lokacin da za ka yi magriba sai ka hada da isharka, in kai shikenan an wuce wajen. Yanzu kai matsalarka ba ta sallar isha ba ce, matsalarka ta sallar asuba ce, tunda ita sai gari ya waye ake tsayawa. To ita sallar asuba ita ce za ka yi ta a lokacinta yadda ka samu hali. A motar in za ka iya alwala ka yi alwala, ba dole sai ka kalli gaba sai ka kabbara ka yi sallar ka haka. In babu damar alwala, akwai abin taimama kusa da kai, ka yi taimama. Duk yadda motar take ka yi sallar ka haka, kada lokaci ya fita ba ka yi sallah ba. Amma sallar magriba da ta yi ga matafiyi ai zai iya jawo isha ya haɗa su. A zahar da ta yi ga matafiyi ai zai iya jawo la'asar ya haɗa su, an maka izini kai wannan. Tambayarsa ta gaba kuma yace mallam menene hukuncin farin ruwa da yake fitowa daga gaban mace ko namiji na larurar sanyi? Shin mallam yaya hukuncinsa a shari'a? Na gode. Hukuncinsa a shari'a ba najasa ba ne, ko da abu ne mai najasa idan ya zama na larura, to an ɗauke hukuncin najasar tasa. Yanzu mutumin da yake yoyon fitsari kullum a cikin zuba fitsari yake, to shi fitsarinsa yanzu ba najasa ba ne a wajensa, da fitsarin zai yi sallah, an gane ko? Haka nan mutumin da yake yoyon ba haya baya zaman masa, kullum zuba yake, to a shari'ar musulunci an ɗauke masa hukuncin najasar ba haya, sai dai kawai in zai yi sallah ya tare shi ya yi sallarsa a haka. In mata kai ba zai taru ba yana zuba, to ya yi sallah a haka. Nana Ummu Salama mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance jinin cuta yana zuban mata har ba ta iya tare shi da wani abu, ya wuce a tare shi. To da haka in za ta yi sallah kawai sai ta buɗe kafarta guda biyu sai a sa tasa, jinin yana zuba take sallata, ya zama na larura, an gane ko? Wannan shine karshen tambayoyin mu, sai neman addu'o'i. Takarda ta farko aka ce assalamu alaikum, akwai Alhaji Ammaru Sharu Kabiru, Allah ya masa rasuwa yau, an yi jana'idarsa yau ƙarfe 2. Ana roƙon 'yan uwa shi mishi addu'a to Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljannar firdaus ce makoman mu baki daya Allah ya albarkaci abin da ya bari kuma Allah ya bawa zuri'ar sa hakurin rashin sa da dukkan sauran al'umma musulmi mu kuma in ta mu ta zo Allah ya ba mu cika da imani takarda ta gaba assalamu alaikum mallan Allah ya kara sutura imani da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amin yace dan Allah mallan da ƴan uwa a taya mu da addu'a akwai haƙƙin mu na kuɗi a hannun wani bawan Allah Allah ya dawo mana da haƙƙin mu Allah ya karba muku haƙƙin ku Allah ya tausasa zuciyarsa ya sa ya biya ku haƙƙin ku in kuma bai da abin biyan ne to Allah ya hore masa kuma ya bashi ikon biya da dukkan wanda yake cikin irin wannan makamancin hali na al'umma musulmi Allah madaukakin sarki ya ba su mafita ta alkhairi kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana kamar yadda 'yan kasuwa suke ba mu labari farashi yana yin tashin gwauran zabi to magana ɗaya ce shugabanni suna da hannu cikin wannan mu ma kuma muna da hannu cikin sa za ni ce ta tadda mu je mu ƙwaryar sama ce take dukan ta ƙasa talakan da yake da damar da zai taimaki dan uwansa talaka shi ma Allah Allah yake ya samu damar da zai cutar da shi kuma yanzu duk wannan sharar fagen da ake yi fa abin da zai baka mamaki wai taran azumi ne sukari ya yi tashin gwauran zabi shinkafa ta yi tashin gwauran zabi taliya ta yi tashin gwauran zabi magin nan ne ma yake yi tsada ko ma ya yi duk kuma wai dan azumi ne fa ɗayan biyu ne ba wai kayan ne kila babu ba ko aka rasa ba siya ake ana ɓoyewa dan lokacin ya zo an san dole buƙatar mutane za ta ƙaru to sai a ƙara musu kuɗi sai a siyar musu kuma mai yin wannan in an yi magana ya ce shugabanni azzalimai shi kuma ba mu san wani suna za mu gaya masa ba mai yin wannan kuma an ce Allah ya sa mu ga annabi ya ce amin a matakin farko to gaskiya ba ma yi wa kanmu adalci ya ishe mu abin kunya ko ba komai abin kunya a ce wai kiristoci lokacin ibadojinsu kaya suna sauƙi amma mu kuma lokacin namu ibadojin kuma mu muke siyarwa amma kuma kayan suna ne tsada kuma mu muke tsadada su to gaskiya dai ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu siyamar laili da nasiha wani lokaci wasu hujjar su shine ai kaya sun yi tsada a kasuwa da haka shi ma idan zai siyo sai ya ƙara kuɗi yanzu eh ai kasuwanci haka yake musulunci bai ce ba ka siyo wannan abin naira goma ka zo ka siyar naira biyar ba a ce haka ba ka siyo goma to sai ka tsora ribar da take ta hankali irin ta naira goma irin ta kayan da aka siya naira goma amma tunanin yanzu in ka siyar da na goma in ka je sai ka siyo ashirin wannan wani abu ne daban in ka siyo na ashirin sai ka sa masa shi ma riba irin ta ne ta ashirin amma baka siyar da na goma ba baka siyo na ashirin ba kuma ka ɗauki ribar na ashirin ka ɗora wa na goma to daga jikin mutane za ka fitar da jarinka ai ba zai yiwu ba ai ba adalci ba ne ko da a ce wannan abin da kake yi ba haramun ba ne ƙarara da nassi amma kana yi wa kanka ba ƙaramar asara ba manzo Allah ya yi addu'a ga ɗan kasuwa mai sauƙaƙawa kuma ya yi addu'a mummuna na duk wanda ya samu dama a kan al'ummarsa kowace iri ce sai ya matsa musu ya ce Allah shi ma ka matsa masa haka ya ce Allahumma man waliya shay'an min amri ummati fashaqqa alaihim fashuquq alaihim Allah duk wanda ya samu wata dama akan al'umma ta sai amfani da damar ne ya matsa musu to Allah ka matsa masa dama ce ta mulki dama ce ta kuɗi dama ce ta kasuwanci dama ce ta wani ofishi ka samu dama akan al'umma sai ka takura ta to manzo Allah yake kai ma Allah ya takura ma to shi kuma Allah hanyoyin da zai biya takura ma suna da yawa za ka iya tara kuɗin da yawa sai jefe ka da ciwon kanka kana ji kana gani ciwon ba zai kuɗin haka za ka rinka ga suna fita kamar wutar daji suna ci kuma babu lafiya sai Allah ya baka kuɗin sai jefe ka da wata musiba ka gama camamar ka tara kuɗin ka zalunci mutane sai kwastan su ma su tare kayanka kuma sai ka zo kana ta aimaka addu'a kwastan su sakan ma kai lokacin da ka riƙe mutane waye sai ka sake su an yi ka sake su kaki ka sake su kai ma taya kwastan za su sake ka ba za su sake ka ba ko kuma ka gama tara kuɗin sai a ɗauke ƙanin babanka a ce sai ka kai miliyan ɗari amma baka taɓa Allah ba sai baka ka zauna lafiya ya baka riba kaɗan mai albarka ya ɗauke maka matsala to me ake nema da kudin sama da wannan zaman lafiya ko nawa kake da su in baka da zaman lafiya me amfanin su amma ko me karasa a duniya in zaka zauna lafiya rayuwa kenan sama da yawan mu ba mu ganewa hankalin mu duk ya tafi tsoron talauci kamar ni masu hikima suka ce da muna tsoron Allah ɗaya bisa goma yadda muke tsoron talauci wallahi da duwaliyai ne mu da barawan gwamnati da mugun dan kasuwa da macucin mai sana'a hannu da kowa duk burin dai a tara kuɗi kowa me yake tsoro talauci talauci kuma duk abin da zaka yi duk almin dahanar da zaka yi in Allah ya rubuta ka cikin talaka wallahi talaka zaka mutu ka mutu talaka da imani da mutunci ya fi ka mutu ka bar fan taba sama na kuɗi babu imani kabari zaka je ka shiga kaddara ka tara kuɗin da suka cika duniya in za a saka a kabari sisi ba za a saka da shi ba ko maguzawa ba sa sa mutum da kuɗi ballantana musulmi tsoraka haka za a je a saka ka ba abin da zai gyara maka wannan makwancin naka sai kyawun ayyukanka sai bin abin da Allah yake gurgurdan iko da bin abin da annabi yake da tausaya wa bayan Allah shine zai baka damar ka je ka zauna a wannan ramin ka huta ka zauna lafiya da haka da Allah mu yi wa kanmu da kanmu gata mu yi wa kanmu da kanmu kiyamul laili wanda dai ya kyautata kansa yawa wanda yake kyautatawa ma dai kansa yawa man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaatum falaha duk yadda zaka zalunci mutane ka cuce su in Allah bai kwanan su ya kare ba zaka kashe su ba zaka gama zaluncin ka ka dau zunubanka su kuma su rayuwar da Allah ya kaddara musu rayuwa kuma kai din duk abin da zaka yi na zaluncin baka isa ka yi wa kanka abin da Allah bai maka ba tun kan Allah ya halice ka ya gama rubuta adadin abin da zaka samu a duniya kuma ya baka hanya biyu ga hanya ta halal ga hanya ta haram ya rage wacce zaka bi da wanda ya biyo kofar ruwa ya zo asibitin kashi da wanda ya biyo ta goren dutse ya zo asibitin kashi duk ina suka zo asibitin kashi da wanda ya biyo hanya daidai da wanda ya yi wanwe duk dai sun zo asibitin kashi amma sai dai wancan bai zo da lafiya ba wancan kuma ya zo kalam kila wancan da ya yi ratse a wannan ratsen ya gamu da yan karota sun karɓa abin da za su karɓa kila ya gamu da wani ɗan sanda ya kai mai duka da kulki da ƙyar yawar ce ya sha daga dai an ji da wahala amma to idan da za mu gane arziki zulamarsa ba ita take ba da shi ba ya ki halal ya ki haram ɗinsa ba ita take ba da shi ba duk wani ɗan adam da ka sani a duniya wallahi an riga an rubuta me zai samu tun ba a haife shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nudfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu alayhi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa ya'muruhu bi arba'i kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id sai manzo Allah ya rantsa yace fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu yace duk ɗaya kowa daga cikin ku sai da aka tara halittarsa a mahaifiyar mahaifiyarsa kwana 40 ya yana dugan jini gudan jini ya canja ya koma tsoka ya canja ya koma kashi sannan Allah ya gama halittarsa sannan ya turo mala'ika ba a haife shi ba sai da aka rubuta masa abu hudu na farko ma shine arzikin da zaka samu sai da mala'ika ya rubuta ma kai ne wani dan wani jikan wani Allah ya rubuta ma zaka samu kaza kuma wallahi baka isa ka rage sisi ba baka isa ka ƙara sisi ba a abinda aka rubuta ma din nan cifci zaka samu kuma kai ne wani dan wani zaka yi aiki kaza kai ne dan wani jikan wani in ka gama rayuwar ka ga inda zaka tafi wuta ko aljanna kuma ga ranar da zaka bar duniya ga ranar da zaka shigo kowa an rubuta masa wannan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani mala'ika jibril ya gaya mun ba wata rai da zata mutu sai ta ci duk arzikin da aka diban mata kuma sai ta cika kwanakin da aka diban mata da haka ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema ku bi ka'idojin da Allah ya shimfiɗa muku na neman halal ku sani haram bada ba ba kere da tuwa-tuwa ba sa sa ka samu abin da ba rabanka ba duk abin da ka ga yau kayi tuwa-tuwa ka samu dama rabanka ne da kayi haƙuri ka biyo ta halal zaka samu zaka samu to amma gaggawa ce da dole sai an samu in an yi haƙuri sannu ba ta hana zuwa an gane ko yanzu Bahaushe yake sai dai a dade ba aje to amma dai aje lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah